tana kokari a shirin samar da gidaje masu sauki da ababen more rayuwa. Gwamnatin kasar Habasha ta ce dakaranta sun yi harbi kan wata tawagar jami'an Majalisar Dinkin Duniya a yankin Tigray da ke fuskantar tashin hankali a ranar Lahadin da ta gabata bayan da ma'aikatan suka wuce wasu wuraren binciken jami'an tsaro. Wani babban jami'in gwamnatin kasar Redwan Hussein ya fadawa manema labarai a birnin Addis Ababa a jiya Talata cewa lamarin ya faru ne a yayin da tawagar ta Majalisar Dinkin Duniya ta yi kokarin zuwa sansanin Shamelba na 'yan gudun hijirar Eritrea. Ya faɗi cewa sojoji sun buɗe musu wuta ne a lokacin da jami'an suka yi kokarin wuce wurin binciken jami'an tsaro na uku. Hussein ya ce an kama jami'an amma tuni aka sake su. Mun ga rahotannin da suka bayyana cewa an yi harbi kan tawagar Majalisar Dinkin Duniya a Tigray, a cewar Stefan Dujarric, mai magana da yawun Majalisar Dinkin Duniya a New York. Waɗannan rahotannin abin damuwa ne kuma muna tattaunawa a matakin koli don bayyana damuwarmu da kuma tabbatar da kaucewa aukuwar hakan nan gaba, a cewarsa.
To gaida Maryam Doda wacce za ta sake dawowa nan ba da jimawa domin kawo mana ƙarshen labaran duniyar. Da farko rahotanni daga jihar Taraba da ke arewa maso gabashin Najeriya na cewa wasu 'yan bindiga ɗauke da muggan makamai sun yi garkuwa da ɗan majalisar dokokin jihar Honorable Bashir Muhammad Babi da ke wakiltar mazaɓar Ungurji. Bayanai sun yi nuni da cewa 'yan bindigar sun yi diren mikiya ne a gidan ɗan majalisar da ke Jalingo suka yi awon gaba da shi, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana.
Rahotanni sun bayyana cewa wasu 'yan bindiga da ke ɗauke da muggan makamai ne masu yi diren mikiya a gidan wannan ɗan majalisar dokoki da ke wakiltar mazaɓar Ungurji, Honorable Bashir Muhammad Babi da ke kusa da makarantar Comprehensive da ke Jalingo fadar jihar. DSP David Misal da ke zama kakakin na 'yan sandan jihar Taraba ya ku tabbatar da akwai wannan lamari da kuma irin matakan da 'yan sanda suka dauka a yanzu.
A halin da ake ciki dai yanzu mun tabbatar da faruwar al'amari da wayan garin asubahi yau ne 'yan bindiga da ba san ko su waye ba wanda ana gani kidnappers ne sun zo sun afka ma wannan gidan kuma sun tafi da wannan dan majalisa. Kwamishinan 'yan sanda dai ya dauki matakai da yawa wanda muna sa tsammani zai iya ba mu nasara da kuma gano inda yake mu tabbatar da cewa an kwato shi a cikin koshin lafiya. Takaice shi kwamishinan 'yan sanda na jihar Taraba yana kira ga jama'a wanda suke da bayanai wanda zai iya taimaka mana domin gano inda yake muna maraba da wannan gudumawa. Sannan kuma muna bukatar haɗin kai har yanzu domin mu tabbatar da cewa mun haɗa mu jama'a, mu tabbatar da cewa mun ceto inda shi wannan mutumin yake a yanzu.
Wannan nema da ya karo ne biyu da ake sace da majalisar dokoki a jihar Taraba, kuma wannan na ko zuwa ne yayin da matsalar garkuwa da jama'a ke gagarin kundila batun da masana haka tsaro ke danganta da shakulata bangaren daga gwamnatin kasar. SB Yakubu Sule wani tsohon jami'in tsaro ne ya bada shawarar cewa
in operation kwamin rin shi zai je kuma ya nasara ya dawo. Yanzu kuma ba babu kudin rashin so ba a so a tsaya a yi aiki.
A kuma sun gani kamar cewa yanzu sai an amfani da irin tsoffin a wanda suka aje kaki irin ku da kuma irin 'yan sa kai shi ma zai haifar da damar ido.
Kuma zai haifar da damar ido ma Abdulaziz, because aka ce da tsohon zuma ake magani ai ko? Saboda haka gaskiya wayannan shawarwarin din shawarwari ne wanda ina ganin zai taimaka. Amma a yanzu haka su wayanda suke kai din suna ganin shawara idan an yi haka kasawa ne a wurinsu.
Koma da menene fatan talaga shi ne Allah kawo tsaro ko a daina jin tsoro. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
Da Ibrahim Buzi kuma ga labaran duniya a zagaye na biyu.
Wasu masu zanga-zangar nuna kin jinin gwamnatin Iran su uku da aka yankewa hukuncin kisa a baya a kasar, amma suka yi nasarar samun 'yancin a sake yi masa shari'a a makon da ya gabata, za su samu ƙarin lokaci a gidan yari yayin da lauyoyin da ke kare su suke ƙoƙarin nema musu beli yayin da kuma suke fuskantar babban ƙalubale a cewar wata majiya da ke da masaniya a kan batun. A ranar Asabar ɗin da ta gabata ne kotun ƙolin Iran ta janye hukuncin kisan da aka yankewa mutanen uku, ta kuma umarci wani alƙalin ƙaramar kotun juya hali ya sake yi masa shari'a akan zarge-zargen da ke da alaƙa da rawar da suka taka a zanga-zangar nuna ƙin jinin gwamnati ta gama gari a Iran da aka yi a watan Nuwamban shekarar 2019. Amir Hussein Muradi da Muhammad Rajabi da Sa'id Tamjidi dukansu ƴan shekaru 21 kai aka yankewa hukuncin kisan a watan Fabrairu da ya gabata bisa zargin lalata kayayyakin jama'a cinna wuta yaki da gwamnati da kuma fashi da makami. Abul Qasim Salavat wani alƙalin kotun juyin juya hali ne yayin shari'ar wanda a watan Disamban bara Amurka ta sanya mishi takunkumi saboda yanke hukunci mai tsanani ciki har da na kisa akan fursunonin siyasa da yawa da ƴan rajan kare haƙoƙin bil'adama da kuma masu zanga-zangar lumana. Yanzu wata kotun juyin juya hali da banci za ta yi shari'ar mutanen uku hukuncin da kotun kolin ta yanke kenan a zamanta na ƙarshe. A jiya Talata ƴan sandan Hong Kong suka kama wasu ƴan gwagwarmaya su takwas saboda zanga-zangar da aka yi a watan Yulin da ya gabata. Wani mataki na baya-baya da aka dauka akan masu adawa da hukumomin yankin da ke cin ƙwarya-ƙwaryen gashin kansa. Kafofin yada labaran yankin sun ce cikin waɗanda aka kama har da tsofaffin ƴan majalisa Wu Chi-wei da Eddie Chu da Long Hair Leung Kwok Hong tare da Figo Chan na ƙungiyar ƴan rajin CHRF. Ƴan sandan sun zarge su da shirya taron da ya sabawa doka tare da tunzura wasu da kuma zuwa taron. Suna magana ne game da gangamin da aka yi ranar 1 ga watan Yuli wanda dubban mutane suka yi watsi da matakan hana zanga-zanga da aka sanya suka dunguma kan tituna don bayyana kin amincewar su da wata dokar tsaron ƙasa da Beijing ta sanya a birnin kwana 1 kafin gangamin. Da yake magana da manema labarai bayan da aka sako shi daga gidan yari, Figo na kungiyar rajin demokradiya ta CHRF ya ce hukumomin Hong Kong suna tauye haƙƙin ƴan gwagwarmayar adawa na yankin ta hanyar tuhumar su da laifuka marasa ma'ana.
Maryam Dauda wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da kasashen duniya ke bikin tunawa da ranar yaƙi da cin hanci a yau Laraba 9 ga watan Disamba, kuma yaƙi da cin hanci a jamhuriyar Nijar ta bayyana shirin zuba ido a zaɓuɓɓukan da za a gudanar a watan da muke ciki da nufin murƙushe dukkan wani yunkurin siyan ƙuri'un talakawa ko shirin yin maguɗi a zaben. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaimani Burma ya yi komanda da ƙarin bayani.
Amfani da kuɗaɗe domin siye imanin masu kaɗa ƙuri'a a ranar zaɓe wata daɗaɗɗiyar al'ada ce da mafi yawancin 'yan siyasa a ƙasashen Afirka ke fakewa da ita domin samun galaba a zaɓe. Lura da yadda wannan mummunar ɗabi'a ke ƙoƙarin samun gindin zama a Nijar ya sa hukumar yaƙi da cin hanci wato halsiya ta ƙuduri aniyar ɗaukar matakai a zaɓuɓɓukan da ke tafe, in ji Madam Ahmadu Zara Idrisa Masi, kwamishiniyar halsiya.
Doka ta ba wannan incin cewa da musa ido bisa kan zaɓen da ake yi don saboda ai yaƙi da cin hanci da rashuwa cikin harkar zaɓe. Mutai musa ido bisa kan yadda zaɓen ke yi mu yi surveye kan kuɗi ya rinjaye ƙuri'o'in mutane. Muka ce to tun da Allah ya sa ga zaɓe nan za a yi 2020 kenan mun shirya mu raki hukumar zaɓe mu yi abin da zai sa zaɓe ya samu tsafta.
Bayanai sun yi nuni da cewa masu maguɗin zaɓe kan yi amfani da hanyoyi iri-iri domin cimma gurin da suka sa gaba, inda sau tari sukan haɗa baki da ɓara gurbin malaman zaɓe sabili kenan hukumar halsiya ta ɗauri aniyar toshe wannan kafa.
Mun gani mutane sun yi kuka da waɗansu mutane sai su zo duka su saye ƙuri'o'in talakawa a cikin ruhun zaɓe. Wannan ko kun gani in ba duka ƴan ruhun zaɓen aka saye ba yiwuwa. Ko kuwa wata rana aka saye babban na ruhun zaɓen le president na bureau de vote sai ya yi wayo ya aiki waɗancan member ka hanyar su zo shi ya ƙare abin da yake. Don ka muna so mu kwatanta musu da nauyin yara ta a wuyansu operation de vote ɗin nan su yi shi cikin ƙa'ida cikin tsafta lokacin nan za a samu ƙuri'o'i tsaftaci.
Ranar yaƙi da cin hanci wani lokaci ne da ƙasashe ke bitar ayyukan da suka gudanar a tsawon watanni 12. A nan Nijar alamu na nunin an samu nasarori da dama ko da yake da sauran rana a kaba, kamar yadda daraktan watsa labaran hukumar halsiya Mutari Attahu ya shaida mana.
A wannan shekara ta 2020 duk da akwai coronavirus, halsiya ta samu kamar koke-koke na cin hanci da rashawa 133 fanni daban-daban. Harkar drone ne bisa kan harkar a video conference ne cin amana bisa kan cinye kuɗin ƙasa. Abubuwa daban-daban dai ga sanan kuma duka wannan ana ta aiki bisa su ka'idan ta ce halsiya ta yi anketa ta yi bincike ta yi dossier ta aje a justice don ka wannan aiki ana ta yi. kuma bisa fannin kamar examen konkur da ake na lakwal jarabawa da ake nan ma halsiya ta sabana alhamdulillah in kuka duba back ba a yi ciwa ba
sai kwanda ake fuskanta wajen hukunta waɗanda aka samu da laifin cin hanci ko handamar dukiyar jama'a da uwa uba jahilci a wajen al'umma na daga cikin matsalolin da ke dabaibaye ayyukan yaki da cin hanci a nan Niger kasar da binciken kungiyar Transparency ya saka a sahun waɗanda cin hanci ke shafar dukkan fannoni na rayuwa
dambu in yayi wa beje mai abin ne yayi kamari kenan ya kamata kowa ya kama mu ba alheri zaman to ko ina ko da lokaci amma yan jama'a ta kama sai kaga an ciwo kan abin
Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
madalla a gaida Sule Mumuni Barma yanzu kuma ga wannan somin tabin
to kamar yadda ke gani yanzu number din namu ya tashi muna samun fiye da mutum 300 a rana da suke da wannan cutar to abin ciwa shine dama aikin tunamin fada dole a kula cutar nan bata tafi ba ranar da bamu yi reporting din wannan coronavirus ba a Nigeria to yanzu mutane kowa ya saki ciki a dacin ana tsoron wannan cuta ana kowa yana kafa ana safar fuska ana wanke hannu da sauransu yanzu dukkan wata sanina cikin kowa ya cika da harkokin sa kamar cutar nan ta tafi to gashi yanzu da alamun cewa tana dawowa a Abuja kawai asibitocin mutum ba da cika akwai wanda suka rasu a kwanaki kadan da suka wuce da wannan cuta idan aka yi watan October ni ba wanda na sani personally mai cuta a watan October amma yanzu a cikin sati dai din nan wayoyin da na samu suna da dama na masu wannan cuta
to da Allah ya kai mu a shirin mu na dare za ku ji wannan cikakkiyar hira da fatan za ku kasance tare da mu wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a kodo shi muna nan a shafin mu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kan ga Aisha Mu'azzu da shirin ciwon yamaci
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da kasancewa da shirin ciwon yamaci tare da ni Aisha Mu'azzu. Daga ranar 25 ga watan Nuwamba, wacce ta kasance ranar da Majalisar Dinkin Duniya take bidumin wayar da kan al'umma game da cin zarafin mata don dakile wannan matsala. Bana an keɓe kwanaki 16 domin wayar da kan al'umma akan kawo ƙarshen cin zarafin mata. Maudu'in mu kenan a yau. Inda muka nemi sanin wai ma shin me ake nufi da cin zarafi? Ga bayanin da barista Abida Halifa Abdullahi mai aikin sa kai wajen wayar da kan al'umma game da ire-iren waɗannan al'amura ta yi mana.
Suna ta kula mishi a cikin makarantar kida suna dukan shi ko suna zargon shi ko suna karbe mishi abinci akwai kuma child maltreatment shine kaman rashin kula da haƙƙin yaro da ya kamata akwai community violence shine cin zarafin al'umma akwai domestic intimate partner violence shine cin zarafin aure yana iya yiwuwa ta mace ko kuma ta namiji akwai kuma school violence cin zarafi ila makarantar ta takura ma yaran makarantar ta akwai sexual abuse akwai sexual violence cin zarafi ta hanyar fyaɗe ko kuma ai maka abin da bai kamata ba da sexual molestation akwai kuma sex trafficking shine ba da mata kan ayi amfani da su bisa ga hanyar da bai kamata ba so akwai cin zarafi kala-kala sannan kuma akwai su kashi-kashi kamar self-directed violence shine kai kanka ka ci zarafin kanka ko ka ce zaka kashe kanka shine suicide ko kuma self-abuse kila kana shan su wiwi kana da yin abubuwan da bai kamata ba kan kanka akwai interpersonal violence shine cin zarafi ta hanyar ɗan uwanka ko kuma ta mai gidanka ko kuma shi mai gida ta matan shi kamar ƴan uwa a cikin kila kishi ƴan uwanka tana gallaza maka ko kuma a ce wani dai cikin ƴan uwanka suna gallaza maka akwai kuma community violence shine kamar yanzu kamar a ce incest din nan da ya faru kashe-kashen nan da aka yi akwai kuma collective violence shine kamar a ce social political economic violence so cin zarafi shi kanshi yana yiwuwa ne daga kai kanka ko kuma daga wani yayi maka abin da bai kamata ba cin zarafi ba yau ba yanzu ya fara ba. Tun ana yara wani za ka ga tun yana tun ba a gidansu za a dinga yi mishi abubuwa za a dinga yi mishi abubuwa zai dinga yi kwa abubuwan nan har ya zo ya girma da su. Ya zo ya girma da su ya zo ya zama wani mugun mutum sai a ce kai wannan ya cika fushi wannan ya cika fushi.